والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بحق الله يكون ساء يومنا رانا التقص غوتهم بير شكرا تدبور أريه الثلاث من دبير هجر منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم wacce daidai da ranar 9 ga watan 3 shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A ci gaban karatu min littafin sharh sunna na Imam al-Barbahari, Allah ya ji kansa da rahama, za mu tashi a shafi na 23 daidai gaban da malam yake cewa wal imanu bi anna al-atfala إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون. إن هذا تكيم مسألة للإيمان نقدري بعد تسكيادة شورها إيقا جرا جرا إذا مونا أبي سامي سؤالا الدنيا سنا جرا لدي kukan da jariri ike yi da challara in yadinsa da ike yi sheda ne akan cewa yana jin raɗaɗi ko ya ji wani abu da bai mai daɗi ba. Wannan ya sama bincike na likitanci na zamani ya tabbatar da cewa kukan yaro shi ne magana da yake amfani da ita domin isar da sako ga waɗanda zama ya haɗa shi da su. Tunda ɗan yaro yana jin bacci jariri ima kuka, iyaye suna farko yaron nan da farkawarsa zuwa yanzu ya ce kuma yin bacci, shi sa idanun da kuka, sai rasu masa wanka sun ɗaure shi a baya don an wasu mutuna sai bacci. Kuma yakan yi kuka dan sanar da cewar ina jin yunwa, yunwa raɗaɗi ce, kamar yadda bacci ma yakan damu mutum ya sa ka ji a jikinka cewar kana da buƙatar sa. To wannan kukan da suke yin sun ji yunwa kuma da an kara musu nono su shiru, shi ma hujja ne, dalili ne, shaida ne cewar jira-jira na jin raɗaɗi, suna jin ba daɗi. Haka kuma da wani ƙwaro zai cije su za ka sun tsallar kuka, in ka zo ka duba sai ka tar da shi ne a kusa da su, kunama ce, cinnaka ne, ruruwa ce, to duk wannan abin da yake faruwa alamu ne Allah ya wanzar abin ƙasa don a fahimciyar sunnarsa da ya tsara a halittunsa na idan wani abu da zai sa a jiki na raɗaɗi ya faru da su za su ji. Ware jarirai daga cikin wannan tsarin na halittar Allah yana buƙatar hujjar dalili. To shi sa bana ya kawo shi saboda an samu wani daga cikin hawarijawa kamar yadda su malamin suke faɗa, shi ne Ibn Ukhti Abdulwahid, ɗan ƴar uwar Abdulwahid, yana da fahimtar cewar jarirai ba sa jin raɗaɗi, kuma wannan shaci faɗi ne da gida ka ne, saboda babu wata hujja ko dalili da za su zama daban da sauran halitta ba tare da an kawo aya ko hadisi ko kuma waƙi'i ya zama shaida a kan haka. To da ka waƙi'i ya saba wa haka abinda ake gani yau da kullum ake cikinsa a kodayaushe, kamar yadda kuma na soshi ba su tabbatar da wannan ba cewar jariri ba ya jin raɗaɗi. To shi ne ya sa malam ya kawo shi don kan mutum ya tashi da wannan aƙidar ya zama ya samu gurɓatuwa a imaninsa, sai ya ce wal imanu bi anna al-atfala, ba da gaskiya da cewar haƙiƙa jira-jirai idza asabahum shay'un, idan wani abu ya same su da ke sa a ji ba daɗi ko raɗaɗi dar duniya a wannan gida namu na duniya da muke rayuwa a ciki ya alamuna kuma suna jirradi su ba daban bane da sauran baki wadalika anna bakra ibn ukhti abdul wahid abinda yasa na faɗa haka in ji mallam saboda bakar dan yar uwar abdul wahid kala ya budi baki ya ce la ya alamuna jarire ba sa jin radaci wa kaza kuma yayi ƙarya ba haka abin yake sannan ma ne yace wa'lam kuma ka sani annahu la yadkhulu aljannata ahad illa bi rahmatillah haqiqa ba wani wanda zai shiga aljanna sai ta dalilin jin kan Allah sai a saboda jin kai na Allah saboda aikin bawa na kwarai sanadi ne dalili ne daga cikin dalilan da ke sa bawa ya dace da shiga aljanna ba shi ne ya sa bawa ya cancanci aljanna ba dalili ne da Allah ya goya da shi cewar zai sanya bayansa da suka yi aikin kwarai a aljanna amma ba aikin kwaran ba ne ya cancanci aljanna asalin samun aljanna falala da jin kaina ubangiji shine sanadi babba dalili na koli amma sanadi na aiki dalili ne daga cikin dalilan da ke sa bawa ya dace da aljanna amma ba shine ke sa ya cancanci aljanna daidai wa daidai da aljannarsa da aikinsa to shine mala'i faɗi wannan kalma kuma ya samo asali daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita wanda aka ɗauko daga sahaba Annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace lam yadkhula ahad minkum al-jannata bi amali babu wani wanda zai shiga aljanna daga cikin ku al'umar musulmi saboda aikinsa wanda yasa sahabbai suka ce manzon Allah har kai ma kai da ka zama na daban wanda ya gafarta da dukkansa wanda suka gabata da wanda za su zo kuma ka fi kowa tsoron Allah kai ma haka abin yake game da kai yace har ni ma sai dai Allah in ya baibaye ni da jin kansa saboda haka asalin cancantar aljanna falalar ubangiji ce da jin kansa ke sa bawan da yi aikin kwarai ya same ta amma ba dan aikinsa da ya aikata ne yasa ya cancanci aljanna saboda an babbawa da ni'imomin da Allah ya yi masa in aka ce za a kwatanta da aikin da yi ba zai iya biyan ni'imomin da aka yi masa da aikin da yi ba ni'imar gani ni'imar ji ni'imar sansana ta ɗanɗana ta wato ainihin basira da Allah ya baka na hankaltar abubuwa da sauran abubuwan da suke kama da haka su lafiya in an ce mutum ya bada harajin ko kuma bil ɗin waɗannan ni'imomin ba zai iya ba aikinsa ba zai biya masa su to balantana kuma aljanna to shine yasa ubangiji ya bautar da mu da masa aikin kirki ya dauke shi a matsayin alama signing sanadi dalili daga cikin dalilan da zai sa ka a cikin rahmatsa aljanna amma ba ka dauka cewa aikin ka ne yasa ka cancanci a baka aljanna kada mutum yace shi ai ba ruwansa da aiki rahama Allah ce za ta kai shi aljanna to kuma ya saba dokar da shi ubangiji ya shirya aikin kwarai ya shirya da bawa hanyoyi guda biyu na daidai ice kai daidai na barna da ba daidai ba ice kakka barna kakka rashin saboda haka bawa zai cancanci aljanna ubangiji da jin kan Ubangiji da falalarsa ƙari da sanadi na aikin kirki. Bawa ba zai iya biyan ni'imomin da Allah ya masa da ayyukansa ba, shi yasa aljanna ta zama falala ta Ubangiji gare shi. Sudan an ce za a yi ƙeƙe-ƙeƙen bil ɗin ni'imomin Ubangiji da ya masa, aikinsa ba zai zama biyan su ba, na kuma cancanta samun aljanna ce. Sannan Malam ya ci gaba da cewa wala yu'adhibu Allahu ahadan illa bi dhunubi, Allah ba zai azabtar da wani ba sai ta dalilin laifukansa. Duk wanda kaga Allah ya azaba to laifi ne masa, ba wani wanda Allah zai wa azaba haka salin alim bai yi. Kuma in zai masa, Malam ya ce bi qadari dhunubi, zai masa ne gwargwadon laifinsa, ba a yi wa bawa azabar da tafi ƙarfin laifinsa. Wannan shi ke tabbatar da adalci na Ubangiji. Mai babban laifi a yi masa azaba daidai da girman laifinsa, mai ƙaramin laifi a masa azaba daidai da ƙanƙantar laifinsa. Ba a yi wa mai ƙaramin laifi azabar da ake yi mai babban laifi, kuma ba za a yi wa wanda bai komai ba azaba. Wannan shi ne adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض كما دعا الله سبحانه وتعالى زي عذبت دوءاً لسكي سما كما عذبت دوءاً لسكي قصي برهم وفاجرهم ميكيركين سمي بيي السدوء واسنجيكين سكنغر الرنسو عذبهم to ya azabtar da su gaira zalimin lahum ba tare da ya zalunce su. Azabtar da su ɗin da iba zalunci a ciki, ko da ya yi wa wanda yake masa aikin kirki azaba, azabar da ya masa bai zalunce shi ba. To a nan ne Malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Allah ya ji ƙansa da rahama, ya yi bayani mai daɗi mai kyau mai nagarta da zai sa a fahimci wannan gaba da kyau. Shi ne tsokacin ƙasa Malam mai ta'liƙi ya ɗan goya mana a kai. Ya ce ƙala al-Allamatul Bari, fitaccen malami ƙwararre Ibn Uthaymeen ɗan Uthaymeen ya ce rahimahullahu ta'ala, Allah maɗaukaki ya ji ƙansa, fi sharhi al-aqidati as-sabbariniya, al-littafin da yi sharhi na aqidatu as-sabbariniya, ko littafi da mai suna aqidatu as-sabbariniya, to shi Malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya masa sharhi a ciki ya faɗi wannan bayani. Yace ta'dhibullahi subhanahu wa ta'ala lit-ta'i, azabtarwa Allah tsarkakakke maɗaukaki ga bawan da ke masa biyayya, huwa ja'izun min haythu al-qawl, ya halatta ya iya afkuwa ta ɓangaren afkuwarsa. Za a iya cewa halal ne Allah ya iya wa bawan da ya masa biyayya azaba, saboda in za a yi ƙeƙe da ƙeƙen ni'imar da Allah ya yi wa bawa, bawa ba zai iya godewa Allah a kansu. In kuma ya kasa godewa Allah a kansu to ya yi gaza, kuma ya cancanci a iya hora shi saboda gazawar. Ya ce to hakan za a iya cewa halal ne, yumkinu, zai iya yiwuwa Allah ya azabar saboda haka, lakinnahu mumtani'un shar'a, amma a shari'ance ba zai yiwu ba Allah ya ba wanda yake masa biyayya azaba. A shari'ance a dokokin da Allah ya shimfiɗa na addininsa, ba zai azabtar da mai masa biyayya. Amma ya kace hakan zai iya faruwa, ya yi halal ne Allah ya iya yin haka. An fahimci ba ne? Halal ne Allah ya haka, amma a dokokinsa ya faɗa na dokar addininsa, ba zai azabtar da mai masa biyayya. An fahimci abin da ya ce. Wa mumtani'un aqlan, a hankalta ma ba zai yi ba. A ce ka azabtar da mai ma abin kirki, kamar da kake azabtar da mai ka abin tsiya, to me marabar su ke? Yace fallahu, yake cewa min wajihin akhar, ta wata fuskar daban kenan an da ta bangaren hankali din mumtani'un shar'an abun hanawa ne hakan a shari'ance a ce Allah ya azabtar da mai masa biyayya da anna Allah ta'ala akhbara annahu la yadhlimu ahada to shi Allah da kansa madaukaki ya labarta mana cewa bai zalunta wani wata adibu ta'i zulmu azabtar da mai biyayya ko ai zalunci iz mustahilun shar'an don ba zai yi ba a shari'ance a ce Allah ya azabtar da komai mabiyayya kamar yadda Allah ya ko eh qala Allah ta'ala Allah madaukake ce wa yamal min as-salihat wa huwa mu'min dukkan wani wanda yake aikata ayyuka na ƙwarai alhali yana mai ba da gaskiya da Allah imani ya riga ya aikin ƙwarai sa fala ya khafu zulman to wannan bai tsoron fuskantar wani zalunci wala hadman ko kuma bi ta kansa a wato anin fata-fata da shi Allah ba zai fata-fata da wanda yi imani da shi kuma yake aikata masa ayyukan ƙwarai Allah ba zai zalunci wanda wato yi imani da shi kuma yake aikata aikin ƙwarai ba to wanda ma ya saba masa ya ce ba zai zalunci laysa bi dhallamin lil abid ba mai zalunta bai bane gaba ɗayan su to kuma zai zalunci wanda yi masa abin kirki ba zai kuma wannan aya ta 112 cikin suratul Taha sai malai ya ci gaba cewa is mustahilun shar'an don abinda ba zai yi bane a shar'ance wa huwa mustahilun aqlan ko ba zai yi ma a hankali bin nisbati lillahi azza wa jalla dangare da Allah mai girma da buwaya a ce kuma ya azabtar da wanda ya masa biyayya ya masa kirki ya anna Allah munazzahun an yatul domin Allah azan tsarkakewa ne daga zalunci li zatihi ga zatinsa fa in qala qa'ilun imma wani mai fada ya ce innahu ja'a bil hadisi ai ya zo cikin hadisi cewa inna Allah law azaba ahli samawati haqiqa Allah da zai azabtar da waɗanda suke cikin sammansa wa ardihi kuma azabtar da waɗanda suke cikin ƙasansa la azabahum huwa ghayru zalimin lahum to da azabtar da su din da i zai zama ya azabtar da su ne ba dan ya zalunce su وجاء في الحديث كما يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اغريش ياتي لن يدخل احد الجنه بعمله باب ولوند زي شيغا الجنه حتى دليلن ايكنسا قالوا ولا انت تابس كتي هر كايما قال ولا انا مزوتي هرني ما الا ان يتغمدني الله برحمته سيدي اذا الله يا للبني يا بيبيني درحمه kullana na iskala malaci to sai mu ci wannan ba ta matsala ce ba da abu rikici fa amma al-awwal amma hadisin farko fa ma'anahu fasarata anna Allah law azaba ahli samawatihi wa ardihi haqiqa Allah da zai azabtar da wanda suke cikin sammansa da wanda suke cikin ƙasa la azabahum to la ya azabtar da su wa hum mustahiqun lil azabi asna ma cancantar ai musu azaba wa huwa ghayru zalim an kalla kuma shi ba zalunci ba ko tunda ba su iya gode masa ni'imomin da yake wanda ya kasa godewa ya kasa ya gaza an samu taqsiri daga gare shi to ashe da ubangiji zai azabta shi anan ba zalunta sai kaga kenan ma mutum yana nan cewa an wa mai aikin kirki azaba an zalunce shi shine ya fahimci dalilin kuskure sannan ita gaba cewa wa mata ya tashakkuna ko ita yaushe ne bayan suke cancantar ai musu azaba idza khalafu fi tarki ta'a idan sun saba ubangiji wajen barin biyayya aw fi'li al-ma'siyah ko sun saba ubangiji wajen wato aikata abin da yake na sabansa amma thani alba'u fi qawli bi amali ya gama da wancan zai shiga magana ba mai shiga idan nan sai da jin kan ubangiji sura ka to wancan cewar bayi in sun saba ubangiji da yin abin da ya hana ko barin abin da ya ce su yi sun cancanci azaba wani ba ne zai ce bai saba Allah shi bai taɓa Allah ba daidai ba don ko duk ba wanda bai tabi Allah ba zai ba shi inda zai azabtar da su adalci sun cancance musu azaba sakamakon laifin su to shine ce fakkani wa amma sani amma hadisi nabi mai cewa ba mai shiga aljanna ta dalilin aikin sa dan Allah ya bai shi da rahama yace ba din da take cike bi amalihi din nan lil mu'awadati an faɗi ne dan bayanin musaya ba wanda zai cancanci aljanna a matsayin aikin sa ne musayan aljannar da aka bashi yani law raja'na lit ta'wid yace abin nabi da zamu koma musaya ban gishiri in baka manda ba na aikin kirkin ka in baka aljanna in wannan salan za dauka ma da kala ahadin aljannata ba mutum da zai shiga aljanna لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة دمنا ذا يمتم حسابي كتتغى أكم ما في وما باين نعمة دا ألا يمسى من الله دا قودا ألا لها لك تدباو نعها لك لكن برحمة الله تعالى أمار الجنق ألا مدوك كي سيشغى دباء الجنة كودا كي أكم أبن سكي يمسى نباري وانا شيني أبن دا ما لا إفن آيك عليم رشي قارم بياني أكم أبن دا wannan magana ta malam al-barbahari take cewa la yajuzu an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala bai halatta a ce da Allah da albarkatunsa da alkhairinsa suka yi wata ko madaukaki annahu yadhlim a ce Allah yana zalunci bai halatta me dalili Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tabbatar da haka cikin alqur'ani ya cikin suratu fussilat Allah yana cewa wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunta bayinsa bane kuma cikin suratu al-qamar ma yace wa la yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a hadith al-qudsi ma wanda aka karbo daga Abi Dharr bin Jinada wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita annabi yake cewa Allah da kansa ya ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi ya ku bayina na haramta wa kaina da kaina zalunci to wanda ya haramta wa kansa da kansa zalunci kuma ya zai zalunci wa innama yuzlimu man ya'khudhu ma laysa lahu ma laysa to ai wanda yake zalunci shine wanda ya dauki abin da ba nasa bayi kuma na Allah iye kayan don ya azantar da su ai kayansa ne da kayan wani ne izo i hawan kawara a kai ya ce ka gan shi da zalunci ya zo ya taɓa kayan da ba na su shi kuma Allah da ma bayi duka nan ka ta kama magana ba ka kama magana zalunci wanda ya taɓa kayansa ne ya ce wallahu jalla sana'uhu lahu al-khalq Allah wanda yabansa da kirarin sa ya daukaka ya girmama halittu kaf gaba daya mulkin sa wal amr aqad wa qama kaf gaba daya tasir tafiyat al-amr ahallatu al-khalq khalq halittu dana Allah wad daru daru inda suke zama duniyar ma tasir la yus'alu amma yaf'al kuma shi ba a tambayar mai game da wani abu da ya yi da khalqihi game da halittu wala yuqalu lima wa kai ba a cewa dan me Allah ya ko me yasa ya ko yaya ya haka wala yadkhulu ahadu bayna Allah wa bayna khalqi babu wani bawa kowaye shi da zai shiga tsakanin Allah da halittu to ka kalli wannan bayanin ina tabbatar maka da cewa ba wani wanda zai shiga aljanna dan ya cancanci ku da aiki sai dai falala da kurkai da kuma sannan ba wani bawa da Allah zai azabtar ba ce ya azabtar da shi saboda ya masa ba ce ya yi masa ne adalcin Ubangiji ne ki zartar da ya azabtar da shi wanda kuma ne ce wa idza sami'ta rajula yaqa'u 'ala al-athari idan ka ji mutum yana suka game da abin da aka samu na hadisai daga magabata na kwarai wala ya qabaluha, in kaji mutum baya karbar abin da ya tabbata na hadisai, aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ko kaji mutum yana musa yana jayayya akan wani abu daga cikin hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fattahimhu alal islam, ka tuhumci musulunci cewa ni bana jin musulunci, in kai haka ka yi daidai saboda alamu sun nuna haka. Musulmin kwarai wanda ke kan turba ta musulunci a daidai ba zai ja da hadisan manzo ba zai musa wasu daga cikinsu. Fa innahu rajulun radi'ul qawli, haƙiƙa mai faɗar abinda yake faɗa na musa hadisai to mai gurɓatacciyar magana, in an cewa abu radi shine ƙarshen baya ko ma baya, ma'ana ɗanci bayan magana ne, wal mazhab kuma inda ya sa gaba ma mummunan wato mafuskanta ne. Wa inna ma ta'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya suka ga hadisai to ga manzon Allah ya suka, tunda ai shi ya faɗe su sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Wa ashabi, kuma duk wanda ya suka ga hadisai sahabban annabi ya suka, domin su suka jiyo suka kiyaye suka isar mana. Li'annahu innama arafna Allah, domin haƙiƙa mun san Allah ne kadai, mun san Allah ne. Wa arafna rasulallahi, kuma kadai mun san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Wa arafna alqur'ana, kuma kadai mun san alqur'ani ne. Wa arafna alkhaira, kuma kadai mun san wato anin alkhairi ne. Wa sharra da sharri, wa dunya mun san abubuwan da suka shafi duniya. Wal akhira, da wanda suka shafi lahira. Bil athari, ta dalilin hadisan. Ashe duk wanda ya zo zai soke maka hadisai yana cewa da kai ne ka jahilci Allah, yana cewa da kai ne ka jahilci manzon Allah, yana cewa da kai ne ka jahilci Al-Qur'an, yana cewa da kai ne ka jahilci alkhairi da sharri, yana cewa da kai ne ka jahilci duniya da lahira. Duk mai sokan hadisi so yake ka zama didin, ka zo duniya kama baka zo ba. Fa innal qur'ana ila sunnati ahwaj, qur'ani yafi buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min as-sunnati ila al-qur'ani, fiye da buƙatar sunna zuwa qur'ani. Al-qur'ani yafi buƙatar sunna fiye da buƙatar da sunna take wa al-qur'ani. Domin an aiko al-qur'an, aiko manzo da al-qur'ani ne aka bashi ikon yin bayani na sunna dan a fahimci al-qur'ani. Ya saukar masa da Al-Qur'ani, ya turo shi litubayyana lin-nasi ma nuzila, dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar masa. Ashe buƙatar Qur'ani da hadisi ta fi buƙatar hadisi da Qur'ani, da Qur'ani aka saukar da shi sunna ce take bayani, sai da ita za a fahimci shi. Ka ƙara karanta wa aqimus salah, ba za ga adadin sallar la'asar da azhar da magharib da isha'i da asuba a ayoyin da ɗaya da kaje ji. Warka Umar ar-Rashid, warka Uwais duka ji, amma yaya ruku'un yake, yaya sujjada ke, in an yi ruku'u me za a ce a ina ka gano a cikin Al-Qur'ani, me za a ce a cikin sujjada, duk wanda sai ka koma sunna da aka ce kutuba alaikum assalam har sai da tsawo kuyin azumi. Ina ka samu bayanin cewa daga cikin wato anin kaliyar da ake bukata a kai ta azumi bayan ci da sha da biyan bukata da sha'awa, akwai magana sai ka samu daga ayyukan ashiya da mutane ba su na taɓa na mutane ba su na koma suna an ce a ba da nan amma sai kudi ya kai nawa za a ga a nan sai a ga an ce a ga kaddar gobe a ga nawa suke fara a ga nawa suke fara to nawa ne za a ga kanun ne ko an ce ku ba da dakkar abin da kuka noma a ranar da aka gina sai ya kai yawan nawa sannan za a yi ko sannan kuma nawa za a fita duk wannan ba za ka kawo ɗai ba sai ka kuna da jikin da ya ci gaba wanda ya sa ya zama ba su makawa alƙur'ani ya buƙatar fiye da buƙatar hadisan manzo ƙur'ani to shi sa ba da ya ce duk wanda ka jina su kan hadisai baya karɓar su ko yana ware wasu ya musa to ka kware da sanin cewar wannan bawan magana su da musulunci sun yi hannun riga ka tuhumci musuluncinsu ko yana tuce shi musulmi ne to sun yi hannun riga da musulunci don musulunci bai zama musulunci sai ka karɓa abin da manzo ya zo da shi wa ma ata kuma rasulu ƙur'anin da kake takaba da shi shi ya ce abin da manzo ya zo da shi ka karɓa in ka ce ai ƙur'ani ake nufi ka karɓa to ɗaya ka karɓe shi wa ga ma yadda ake karanta shi ba sunna ba ya aka kasan nan za a yi ja nan ba za a ja ba sai da wannan hadisi saboda haka wanda duk yake suka ga hadisai to abin a tunji musulunci ka ne suka da warware ne maganarsa ba a bar karɓa ba ce ma inda ya sa gaba ba abin tafiya ba abin fuskanta ba kuma kamar da ya faɗa ya ce ba za ka iya sanin Allah za ka iya sanin manzon Allah za ka iya sanin alƙur'ani za ka iya gane alkhairi za ka iya gane sharri ba kai ka fahimci me duniya ne lahira ko ta gari ne ka to wannan bayani na malam inda za mu ɗauke shi mu ɗauka shi da musulmi sai ku da kansu ne saboda jahilta irin wannan bayanin na samu musulmi ke da cewa in ta bai tsaya ya yi dai buraki in ta bai tsaya ya yi bayan naji ba to ƙira na jin ba ko ba haka ba ka ji ka tsara a kawai kwari sai ke na cewa ka iya kansu da ba ka ba ba ka bai da shi nan ya zama akawai da ana faɗa ana jin su amma wanda yake wa yaren ta su gina ta ba su da kwatin ta ba bai da kawai amma kuma da ba shi kudin da ne a kawai da suke da ba ba ka kalli su da su a kan ta a kan shi daga aiki zuwa wata ko sati ko rana ko kyawu na zai ba shi a shi ke nan ka koma ka san tsarin da Allah ya shi san dokokin su san tsare tsaren su shi ne na kuma ba ne ya fi ba da yan kakon wani ilimi na duniya in dai bai ci karo da doka ta ubangiji bai ce shi ba a karo da shi amma kada ka ɗauke shi shi ne ko ka ɗauka shi ne mafita a shi mataimaki ne a inda idai da tsarin Allah abin a watsi da shi ne a inda ya zaɓe su wanda ta ce in yana da zuciya da ta ba su ba wa su abin da zai biyo baya a gama da akan jamiyya da tashi tashi na game da abin da ya shafa kata in ta shi ba su mara da shi a nan ta shi ba su ba su ake ake cewa ita misali abin da yake tuni wannan aya ko da ke wannan bayanan ta faɗa da duraka in ka ce kai sallah kawai addu'a ake nufi to ya za a addu'a don addu'a ka ta iya shan saba da ta ta wata iya saba da ta wace ce in makai ta yi daidai shirya abin duba sannan kuma ita ɗin ayar ta faɗi wannan shi ga sakin laifin idan dare ya shiga ko dare ya duba ta za ka gane cewar da aka ce ga sakin laifin ana nufin da magarba da isha yana maka ne ta kai abin da ka fahimta daga sakin laifin wani za a iya zuwa jara shi ga sakin laifin abin da ya nufi ake nufi sai daren ya raba ko amma ga shi kana a farkon daren magariba kuma da ya dan fara nesa sai kai isha'i alaikum salam ko to shi ne in ka dauki abin da yake daukan ma'anoni barkatai ko yake da fuskoki ko za a samu daya sai ka koma sunna saboda shi wanda ya ce shi qur'ani kawai to inda zai kai kansa ya baro za a tambaye shi shin qur'anin nan haka aka sako da shi gaba ɗaya din kulkul aka ce ku je ku ta yi ko da ka an da kaɗan ya rika zuwa ko zai je koma ayar qur'ani ko qur'anin faraqnahu taqra'u 'ala an-nasi 'ala mukthin ko ya yadda Allah ya faɗa za a karanta wa mutane ƙur'anin su waɗanda da aka karanta musu ƙur'anin za su gaya wasu ta za ka ce musu ƙala ƙatu ya ƙur'ani ƙalin lahun su isan maka su kai ba ƙala ƙatu ba sannan shi manzan da ya zo ɗi bayani da ƙar'ahu al-mu'ani don ka karanta wa mutane a karata wadda ike in ya ji wani yaba daidai ba da ce a kaza wannan magana kaza din ta gyaran da ya za a ɗauke ta ko kuma za a jefar da ita to ashe ka ɗauki hadisi to duk idan mutum ya kalli wannan sai ga cewa soki burutsu ne mutum zai yi da ƙur'anin za a fita fata da shi ko baka taɓa hadisi ba saboda in ya tafi akan fahimta da ya tafi akai wani zai ja da shi sakarin ko ba zai iya kare shi ba amma da an koma hadisai aka ce a taƙaitu iya wanda aka aiko ya bayanin ƙur'ani abin da ya faɗa da shi za a yi to shine zai sai sai ta kowa sai Allah ya samu da
alaikum salam a bayan magana mun yi karatu a kan bayyanar dutse inda yi su da alamomin su ba mun yi karatu kuma da rana juma ina jin a tsara ta haka a kan zai zo da wasu ganguna zai zo da waye ko kuma a wancan karatun ma'an ban manta ba ne wannan tambaya muna irin a wannan mahaura da wani nake ce masa a da ta nima na da duwani kuma ina jin magana ta yi ƙarfi amma da gaba ba mun yi karatu na yi tambaya a kan haka ba gaskiya ba sai yake ce ma a shi baran da ya biya faɗa ya yi karatu ne alamatu sa'a a kasarin shari'ar musulun yana ce to ni kuma gaskiya na yi tambaya ma a kan haka ko ban san bayani a kan wannan
da ya kawo magana cewar ina daga cikin alamomin tashin alkiyama za a samu wasu jama'a da suke halatta kayayyakin kiɗa wannan akwai hadisi ingantacce a kai cewar halatta abubuwan da shari'a ta haramta na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a ƙarshen zamani kafin tashin alkiyama zai yawaita yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan hadisin zaman kansa yake da ba magana yake shi kuma akan dujjal ba dujjal yana daga cikin manya-manyan alamomi wanda suke nuna karatowar tashin alkiyama dab-dab irin waɗannan na kuma halatta kayan kaɗe-kaɗe su kuma suna daga cikin ƙananan
alamomi
ba su kai dujjal ba sau da aka goya su a cakuɗa su bai taso zaman kansu
to shi ne malamin babu wata magana da yake magana zai zo da wani gani
a ba ni magana zai zo da kayan kiɗa abinda hadisi suka nuna akwai da abubuwa da suka saba da tunani da al'ada da aka hore a hannunsa samu waɗannan abubuwan kuma galibi na da alaƙa da shedanu da suke raka shi cikin tafiyarsa domin zai ce mutum zai dawo masa da babarsa da ta rasu ko babansa da ya rasu in kabari nuna ce kai baban wane tashi sai wani shedan daga cikin shedanu ya zo a tsurar baban wane shi ya gani sai ya gana ga babansa to da yana gama da rafa'irin da ake ci sura ka sai yadda a to wanda ya damu da babata a ran ya ce Allah ne ba zan mamaki sai ya bishi ga kuma damar da ya samu ta zai tsaga mutum biyu nan rabi shiga tsakiya sannan ya ce koma ka haɗe a ga ya koma ya haɗe
jujal ɗin
sannan zai zo maka da tafki biyu ɗaya tafkin za ga wuta su take ci ganga ganga ɗaya kuma ruwa ne gare gare a kwance yanzu ce duk wanda ya saba masa haka ga ya ɗauke shi ya cilla cikin wutarsa to cikin rahama ubangiji ishe ba shi wanda a ga cewar eh saboda bina da kake wannan ruwan da daɗi na mana ya ɗauke ka ya cilla ci to mutum ya shiga wutarsa har abada kaga akwai rufa'ida to wannan yana daga cikin istidraji na ubangiji ya bayyana da wasu abubuwa da suka saba wa tunani da al'ada da hankali a hannun wani watsatsai batacce to shi yasa ubangiji ya datar da mu da manzon da ya mana bayanin su yace to daga a cikin alamominsa akwai waɗannan in ka ga haka kada ka ruɗu ga kuma tambari da yake goshinsa na kafiri ne shi mutum ne mai duru mai ƙwangwame mangoshi idansa ɗaya a talitse ɗaya kuma shi ne mai gani shi ma yana da wani bulu-bulu fari ne irin farin jarki ga doro ba ya daidai da kyan gani
mana shi dai mutum ne dai ko?
Mutum ne ina cikin mutane mamara kasali to saboda haka waɗannan abubuwan da aka faɗa su za ka tsaya iya su na hadisi da kuma cewa duk inda ya je in suka karɓi abin da yake kiran su zuwa gare shi yanzu sai ya ce to sama a musu ruwa sai su gaba yanki sai ga abubuwan amfanin su gonar su na lullu lafiya lau dabbobi su ci su sha su koshi inda kuma ya je suka bantsare suka ce mun gane ka fa maganar bibi ka bata so ba sai kowa gari ya kayau sai to ko nan ba ku a ruwa to manzo yake cewa ambaton Allah shine abincinsu ambaton Allah da zasu shi zai sa su sun wadatu ba su da buƙatar jin yunwa da ko da ake maganar yunwa ba a mata lahaula a lokacin lahaula tana aiki
ni abin da ke yake bani mamaki shi jujjafin nan dai mutum ne to kuma a yi shi ma kamar yadda Allah ya ɗauki annabi Isa ne yake yake da shi ma haka Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi a inda Allah ya ajiye shi a sanarsa ko kuma ya mutu ne kafin kiyama ne za ka tashi
a daga ba za a samu ta shi ai ba wai an yi shi na nan a ajiye ba ne daga ba za a samu ta shi da uwa da uwa
kawai
da mai akwai almajiran zamani yanzu na akwai almajiran zamani yanzu da wasu abubuwa suna yin wasu abu kamar al'amari irin wannan maza ba su ne da su iya haka ɗin tana abin nan kafa za ta faɗi ko yanzu na a ga wato ne ya haka wo a gan shi da nonon ayaba ko
ko
yawon da ya kama da haka to wannan duk iya daga cikin bangaren tsafaci tsafaci tsatsaba tsatsi wani dama da tsara ka ba hanya akwai shaidanu masu tayawa duk za su taimaka maka a wani irin su da haka wannan a iya kiransu 'yan tawagar dujar sau da abinda suke yi kama da irin nasu amma ba su bane shi uban tafiya suna nan tafi maganinsu koma zuwa ga shari'a in dai mutum yana da ilimin sanin addinin Allah kyakkyawar masaniya irin wannan salon da muka dauka na bibiyar littafan magabata da suke bayanin irin waɗannan aƙidin da miyagun abubuwa wanda suna ciro su daga hadisai da ayoyin alkur'ani to shi ne mafitarka da abin ya zo sai kai ka zama wato a bisa basira kana gana abu ka ce a ai ba sabon abu ba ne kafin wannan ai an yi na sifir auna da ya kira matsafa ya su jefar da igiya ta tsakan ta zama cinciya ko ta wannan ba sabo ba ne tana ka kawai kuma Allah ya kare irin wannan da abin da ya saukar wa annabi Musa to irin waɗannan da ka koma dalilan shari'a ce ga komai gare matsalar a ce kafin abin ya faru baka da karanta na sanin dokokin Allah da shari'a sa to a nan guguwa za ta iya tafiya da wani ko zai dan sai bayan an dandana kuɗa Allah ya kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.